الله عليه وآله وسلم وجب الله wannan fasali na uku a fi ma warada min khitabihi iya mawridal mulatafati wal mabarra wato yana magana ne akan abin da yazo a cikin alqur'ani na maganan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin tattausan uslubi da kuma nuna kaun soyayya da wato girmama min zalika qawluhu ta'ala afa Allahu anka lima azinta lahu daga ciki fadin Allah subhanahu wata'ala da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afa Allahu anka lima azinta lahu a nan wajen da dama daga cikin malamai sun fahimce shi a matsayin kaman man Allah subhanahu wata'ala mu'ataba yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka ya kaddamar da yafewa kafin kaddamar da mu'ataba din cewa Allah ya yafe maka me yasa kai musu izini to amma siyaki da harshen larabci suna nuna cewa ma gaba ɗaya maganar ba ma magana ce ta wai mu'ataba ko zargi ko kaddamar da yafewa ba shi afallahu anka kaman dai bahaushe in yana magana yace ala gafata malam wallahi masalul ala ala gafata malam idan yace ala gafata malam idan wanda ba bahaushe ba koyan hausa yayi yazo zai fassara wannan magana to zai kokari ya fassara literal meaning na ala gafata malam saboda haka sai yace kaman an ce ne Allah ya gafarta maka zunubanka alhali ala gafata malam kalma ce kawai ta a wajen bahaushe jumla ce da yake amfani da ita dan jawo hankali ko nuna girmamawa ko jawo hankalin abokin magana amma ba yana nufin ma'anona na haruffan wannan kal jumlar bane ko na kalmomin wannan jumlan bane Allah ya gafarta masa zunubanka wanda ya faɗi maganan ba abin da yake nufi ba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta tambaye shi awata talimul mar'atu shin mace tana mafarki har ta ga ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata sati latki ummuki ba idan ka zo da Hausa zaka fassara ba zaka fassara da ainihin ma'anan kalman sati latki ummuki ko a wani kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutum tari bati ya daka ba za ka fassara da ainihin ma'anan kalmomin na harufa ba to haka afallahu anka anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walillahi almasalul a'la wal khitabul amsal abinda kawai za a fahimce shi kaman Allah ya dauke maka damuwa Allah ya dauke maka amma ta yaya manzon Allah da Allah subhanahu wa ta'ala yewa izini cewan yayiwa wasu izini in yaso kuma ya kiyin wa wasu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai zo alhali hitabi ne na Allah kai tsaye ga manzon Allah ko innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'an lam yasabu hatta yasta'zinu innal ladhina yasta'zinunaka a ulaika alladhina innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi ko fa idza sta'zanuka li ba'd sha'nihim فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فأذن لمن شئت منهم إذا ذكرني من إذنك قاش لما رنسو تشيكينا كا بيوا وانجا كسودا كتشكينسو إذني كا nema musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala ko ka baiwa wanda ka so daga cikin su izini fa azal liman shi'ta minhu wastaghfir lahumullah inna allaha ghafurur rahim la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يحالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم كاغا فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله فسوداك اذا الله سبحانه وتعالى يتي لما عزمت لهم با انا ما مغنا ني نا معاتبه اكن مي يسا اكاي اذني با كوكو اني ليفي ا cikin yin izini ba dan haka afallahu anka anan iyakan abin da za a fahimce shi kaman dai kalma ce kawai ta gulafafa da mabarra kaman yanda Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman Allah ya dauke maka damuwa shine abin da yake nufi Allah ya dauke maka damuwa afallahu anka Allah ya dauke maka damuwa ko kaman yanda yazo a hadisi afallahu ankum afallahu lakum sadaqatal khayl ko Allah ya dauke muku ya cire muku ya yace muku ya dauke muku sadakan kaga ai ba an sa ne daga baya ka zo aka dauki ana dafi babu shi a kan ku ne alhamdulillah to ala kulli halin to kuma dai kuma yaya ne a uslubi ne da yake nuna matukan girmamawan Allah subhanahu wataala ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala abu muhammad makki makki ibnu abi talib kenan ko kila yace hadha kitahu kalamin bi manzilati aslahaka allah wa a'azzaka allah yace ai wannan kawai irin bude zance ne kaman dai yanda in zaka magana da mutum zaka ce aslahaka allah amma ba kana nufin literal meaning na kalmomin aslahaka allah Allah ya shirye ka ba abin da kake nufi ainihin ma'anan kalmomin a dai kana nufin kawai wani uslubi ne na jawo hankalin abokin magana kaman yanda muka ce da Hausa kace alagafa ta malam ranka shi dade ko makamancin wannan kaga ba ainihin ma'anan addu'an kake nufi ba kawai ishara ne dai na jawo hankali ko na bude zance a azzaka Allah ko ranka ya dade Allah ya daukaka ka shi yasa da ga Hausawa wasu ma sai su yanke Allah gafarta malamin ko sai su ce gafarta ko to duk dai suna nufin kawai jawo hankali فقال عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أخبره بالعفو قبل أن يخبر بالذنب يتي يا باشي لابارن أفوا سقريشي كافي يباد لابارن أبن ديكي معاتبة عكيش لده ياتي ذنبي أما با أبن دي هذا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم ذنبي ونن دي أسلوب الفن لذلك على كل حال الله سبحانه وتعالى cikin girmamawan shi da manzon Allah bai ce lima azinta lahum afallahu anka ba sai yace afallahu anka lima azinta lahum sai aka kaddamar da afwa da girmamawa da jinjina sannan aka tambaye shi me yasa amma mun faɗi cewa izinin mama ai Allah subhanahu wa ta'ala shi ba shi dama ko fa iza sa'abunka li ba'd sha'rihim fa azan liman shayta minhum wastaghfir lahum Allah wa haka samarqandi an ba'dihim anna ma'nahu عافاك الله يا سليم القلب بما أذنت له السمرقندي يا رويتا daga wasun su yace ma'anan shi عافاك الله Allah ya girmama afuwan shi da matsayinka da afuwan shi gare ka amma dai yana nufin warkarwa Allah ya warkar to amma dai ba ana nufin akwai cuta bane kawai dai uslubi ne na girmamawa ya shi yasa ya biyo da ya salimal qalbi kar a ji afaka a dauka ba lafiya ne sai aka ce ya wanda yake da cikakken lafiyar zuciya ya mai lafiyayyar zuciya to afaka din ba dan rashin lafiya bane sai ma azinta lahu wato uslubi ne dai na girmamawa na mulafafa a cikin zance falau bada annabiyya sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi lima azinta lahu لخيف عليه ان ينشق قلبه من هيبه هذا الكلام يا الله سبحانه وتعالى يا فارا ومنزل الله صلى الله عليه واله وسلم مغنا ده تنبين كوي لما ابنت له ليه ساتي مسا اذن صلى الله عليه وسلم يتي دا ان جوا منزل الله صلى الله عليه واله وسلم صورن صلى الله عليه واله وسلم سو ده يندي يكي جرمم لمرن الله سبحانه وتعالى يندي haibar Allah subhanahu wa ta'ala take a wajen sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka ce masa za a fara ce masa Allah ya fara tambayin shi don me to yace da sai zuciyarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan wacce Allah yayi alƙawarin inshirahi gare ta ko alam nashrah laka sadrak ya bada labari yace da sai ta tsatsahi saboda girman mu'atabar Allah a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda wato in banda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mu'atabar Allah ga bayi ma da mujarradin itabin Allah ma subhanahu wa ta'ala ga yanan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana kuma ya faɗa ne saboda sanin mu da ƙarfin dutse da cewa ba abin da ya kai shi ƙarfi da wato da tsanani amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana law anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutafaddi'an min khashyatillah wato da sai kaga yana tsatsagewa da akan dutse aka sauka to amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hayyaya shi ta yanda zai karbi sako daga wajen Allah subhanahu wataala to shi ya sa ma Allah subhanahu wataala yake sauke sako a gare shi amma in ba haka ba ba wani abu wanda zai iya dauka ko wani wanda zai iya dauka shi ko wanda zai iya daukan maganar Allah subhanahu wataala gaba daya ma ballantana maganar Allah ta mu'ataba subhanahu wataala لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه ثم قال له لما أذنت له بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في أذره من الكاذب حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يتشيتون sai dai Allah subhanahu wataala saboda rahmar sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara bashi labarin afuwan sa gare shi har zuciyansa ta nutsu tukuna sallallahu alaihi wa sallam sannan yace mashi ya rasulullah me yasa kai gaggawan yin musu izini da ka bari a dan ja lokaci har me gaskiya da me ƙarya ya bayyana amma ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce aminin sirrin shi ma Huzaifa ibn al-Yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mashi duk masu gaskiya da munafikai ko ya ga mashi waye da waye da waye munafikan Madina balle sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai ana nufin har Allah ya bayyana wa al'umma ne waye sani ma ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'dir rahmatihin nan da Allah ya sanya a cikin sa da ya halicce shi a matsayin rahma din waye sani ko dalilin haka ne dan ya suturta ma munafikan ko Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya musu izini sallallahu alaihi wa fi hadha min azimi manzilatihi inda Allah ma la yakhfa ala bi lubbin yace a cikin wannan kuma a girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah abinda ba zai kuya ba da dukkan ma'abucin hankali wato dukkan mai hankali ya san wannan uslubin wannan lallashi da wannan mulatafa Allah ne fa mahalicci yake magana da manzon Allah amma wannan uslubi da yake magana da manzonta a cikin duk mai hankali ya san girmamawa ya kai matukan ƙurewansa wa min ikramihi iyyahu wa birrihi bihi ma yantafi'u duna ma'rifati ghayatihi liyaqul qalbi yace girmamawan Allah da ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yanda Allah subhanahu wataala yake magana cikin tausasawa da girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to ba ma zai iya sanuwa ba balle ya faɗi a cikin sa in aka ce za a yi kokarin sani to har sai jijiyoyin da ke kawo jini na zuciya su tsinke watan sai dai rai domin idan tsatsatsin ya sun kalbi ai rai ya an rasa rai ko idan wannan jijiyan da jini yake take raba jini ta zuciya tana tsayawa ai shikenan to balle kuma ta tsinke saboda haka yace sai dai su tsinke amma dan adam ba zai iya isa kowane ne shi zuwa sanin girman yanda Allah subhanahu wataala yake girmama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala nifa waih dahaba nasum ila anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'atabun bi hadhihi al-aya nifa waih yace wasu mutane daga malaman tafsir sun tafi zuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'ataba ne wannan san mu'ataba ba ah idan masoyi yace wa masoyinsa dan me kai kaza to sunan shi mu'ataba sabanin zargi wanda ba masoyi ba zai yi wa mutum ko kumaki zai yi wa mutum to irin wannan itab din na masoya aka ce irin wannan tambayar ne da masoyi kan yi wa wanda yake son sa cewa me yasa zai yi kaza da bai yi kaza ba wanda yake shi ma ɗaya daga cikin alamomin soyayya ne amma ni tsawahi yace wa ha shahu min zalika yace ina yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ha shahu min zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda Allah subhanahu wataala yake nufi ba mu'ataba Allah yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har a cikin wannan ayan ba bal kana mukhayyaran yace ai manzo Allah da Allah ya riga ya bashi zabi fa idan sa'azanuka li babu shanihim fa balli man shi'ta min wastaghfirullahum Allah ai Allah ya riga ya bashi zabi to raka ba maganan a ce Allah yana masa mu'ataba falamma azina lahum a'lamahu Allah ta'ala annahu law lam ya'zallahum laqa'du linifatih sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izinin su ci gaba da zama din ba su sun fita tare da mu'minai ba sai alman Allah yake fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ba ka ma yi masa izinin su zaunan ba da sun zauna shine abin da ake nufi da afallahu an kalima azinta law ai da ba ka ma yi masa izinin ba da ba za su fita ba saboda haka izinin nasa za su kuye da shi su nuna kaman da izininka suka aikata abin da suka aikata wa annahu la haraja alayhi fil izni yace amma ai babu laifi ko kadan cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da Allah ya bashi zabi Allah ya bashi zabi yace yayi wannan ko yayi wannan shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba bashi zabi tsakanin Abu Bakar ba sai ya zabi wanda yake sauki ko ma ku yira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni inna khara aitarahuma lahu wa aitarahuma li ummati ko malam ya kun isman sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka sai zaba abin da yake mafi sauki gare su tunda suna tambayan izinin su zauna to ku zauna din tunda Allah ya bashi izini in ya so ya musu izini su zauna in ya so ya musu izinin fita tare da shi qala al qadi abu al fadl al iyad yajibu ala al muslim al mujahid nafsuhu ko nafsuhu الرائد بزمان الشريعة خلقه أن يتأدب بأدب القرآن في قوله وفعله أبو الفضل القاضي إياد يجب على المسلم المجاهد نفسه يتي يا وجب أكن مسلمين ديكي جهاد النفس واتيكي سيدن جارن زوشيانتا domin jihadi mafi girma shine jihadun nafs jihadin da mutum zai yi dan ya gyara zuciyarsa ya fada da zuciyarsa ya hana ta abin da Allah baya so ta so abin da Allah yake so ta aikata ta ki abin da Allah baya so ta ki aikatawa wannan jihadun nafs din wanda yake shi ake kira tazkiya ake kira gyaran zuciya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha to wannan abin yace ya wajaba akan duk musulmin da yake jihadi da ransa yake yaki da soyayyar rayukansa yake sanya maida ta annafsu arradiya almardiya yace arradu bi zimani shari'ati khuluquhu wanda har yanzu yake tarbiyantan halayansa
da zimam na shari'a wato yake rike da linzamin shari'a baya kaucewa daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kar mutane su dauka da aka ce al mujahidi nafsuhu bai yi mutun ya zama a cikin mujahada da nafsin nashi ya saba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shine ya kara da cewa ar-ra'idu bi zimami shari'ati khuluquhu ya zama duk abin da yake kokarin ya sanya halayensa akai ya zama yana ta kayyudi wato yana ta alluki yana tsaye akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake umurni da shi na shari'a a ko yi hani da shi ya guje shi an yata'addaba bi adabil qur'ani fi qawlihi wa fi'lihi to ya wajaba ga irin wannan mutumin ya ladabtu da ladabin alqur'ani mai girma fi qawlihi a cikin zancansa wa fi'lihi kuma a cikin ayyukansa wato ya zama zancansa ya koyi uslubin alqur'ani ne girma wannan fa Allah mahalicci ne yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan to ina ga kai kana magana da wanda baka halicce shi to ballantana kuma cikin maganar mu a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ganshi Allah ya jarabce shi da sakin halshen shi a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah ya nufe shi ne idan bai tuba ya canza ba to dama Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta masa sa'ada ba ne Allah ya nufe shi da shakawa ne Allah ya nufe shi da lalacewar lamarin sa ne ina yawan fada wa ƴan uwa mutanen wata kasa daga cikin kasashen Larabawa daga cikin abin su mafi ban sha'awa ko a ina ake ko a kasuwa ne ko a tasha ne ko a wajen barna ne da saban Allah duk abin da suke yi ko yaya ake faɗa ko an dauko bindigogi ne idan aka ce musu salli ala nabi yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai sun danne su ko da daga baya za su dawo su ci gaba da abin da suke yi kowane hali suke sai sun dawo hankalin su sun nutsu aka ce salli ala nabi karshen abin da za a ga musu nutsu kenan su daina abin da suke yi na barna za su tsaya su salati shi kuma an yi salatin nan ana sa ran ya zama dalilin nutsuwar zuciya kamar yadda Allah ya sanya sallah ko tsakanin lokuta saboda ta zama rabi'in mutum duk mutumin da yake kula da sallah akan lokaci to zai nisanci saban Allah musamman saban Allah da ke bukatar lokaci domin mawuyaci ne in dai sallar aka yi wanda Allah ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari ba kawai kokkofawa aka yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda yayi irji fa salli fa innaka lam tusalli fa innaka lam tusalli ba sallar kai ba in dai sallar aka yi to da wahala a dakatar da saban Allah a zo a yi sallah a koma a ci gaba da saban Allah da wahala ko mutum yana cikin saban Allah ya ji kiran sallah ya tashi ya bar saban Allah ya alola ya je masallaci ya yi sallah to da wahala ya dawo ya koma wajen wannan saban Allah to kaga a hankali har sai a zama tanha 'anil fahsha'i wal munkari ko wala zikrullahi akbar ballantana wanda kuma bayan idan da sallah zai kuma ƙara da zikirin Allah ya ƙara da yawaita ambaton Allah subhanahu wataala bayan idar da wannan sallar to wannan kam shine mafi girma cikin hadisi akbar idan sallah ta hana albasha da almunkari to yawaita zikiri bayan sallah wannan ɗaya ne daga cikin ma'anonin wannan aya akwai wasu ma'anonin amma dai da yawa daga malamai sun tafi zuwa ga wannan fahimi da haka ƴan uwa a kula ƙwarai da gaske cikin ladabin alqur'ani cikin magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda da dadewa kamar shekara 10 na taba kokari wasu ƴan uwa suka fara wani aiki amma saboda raunin ba mu kammala ba Allah ya sa yanzu a sami wanda za su yi wannan aiki akwai wani uslubi a cikin alqur'ani na Allah idan za a nemi ai ganganci ga halaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda Allah ke magana ko yanda Allah ke mu'amalanta halitta idan ana neman ai ganganci a halaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka kuma a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma akwai wani usulubi na yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke fukata idan ana neman ai ganganci ga a maqamin Allah subhanahu wa ta'ala ga wato ga uluhiyyar subhanahu wa ta'ala da azamatu wa kibriya to waɗannan ayoyin da hadisan a duk inda suke muka ce lokacin ɗan uwa su ware su su dan yi musu ta'aliki a kawo su kawai ayoyin da hadisan wanda suke wannan na nuna ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zai baka mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan fa shi kuma in shi aka taba baya bazan shi in shi ne ba komai amma sallallahu alaihi wasallam amma in aka ce lamari na Allah ne aka yi ganganci to yanzu zaka ga fatan ku sallallahu alaihi wasallam ومعاطاته ومحاوراته فهو أنصر المعارف الحقيقية يجي كما يزمى ينا روض كنسا لزمام الشريعة ينا لدرتوى أفوا لدفن القرآن تكيو باير وادك الأنسى inzai bayar kala da ladabin alqur'ani cikin ya yake bayarwa sawa'un bayar wannan history ko bayarwa ma'anawi sawa'un bayar wannan wani abu ne zai ba wani mai bukata ko shi zai karba sawa'un bayarwa ne a babin mukarama ko bayarwa ne a babin mukayasa sawa'un bayarwa da madda ne ko bayarwa da ma'ana ne wato bayarwa har murmushinka a fuskar abokin maganarka ai bayarwa ne ko yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ma sadaka ce addu'a da zaka yi masa kyakkyawan mu'amalantan halittan Allah da zaka yi mun ga dai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantan halittan Allah gaba daya ko har duwa ko ina yawan fadi taqallun sa a cikin tafiyar nan ba mamaki bane tsakoyi ma tausayin su yake yi sallallahu alaihi wasallam su suna fatan a taka su da kyau su ji daɗi shi kuma yana tausayin su har a wajen tafiya ma baya aje kafa da ƙarfi a ƙasa saboda taqallu'an saboda kada kasar ma ana tausayin ta da ake tafiya a kanta sallallahu alaihi wasallam wannan dai bayyanan nan abu ne a cikin karantarwansa wa muhawaratu da cikin tattaunawansa cikin maganansa da abokin maganar shi galadattu da ladabin alqur'ani cikin magana ta yanda har wanda ba musulmi ba mun ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da su kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum haka Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana umarni ga mutane su kuma la tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan haka saboda haka aljintu da ladabin aladabtu da ladabin alqur'ani har cikin magana tsakanin mutum da dan uwansa mutum a sawa'un musulmi ko ba musulmi ba fa huwa unsurul ma'arif alhaqiqiyya yace wannan shine sanadari na hakika nan fannin Allah subhanahu wa ta'ala wato ladabtuwa da ladabin alqur'ani din alqur'ani idan yace ayi ayi in yace a bari a bari ladabtuwa da ladabban alqur'ani na kana kulkuhul qur'an din nan to shine unsurul ma'arif alhaqiqiyya wato wannan shine unsur na ma'arifofa na hakika wato shine hakikanin sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa rawdatul adabi diniyyati wad dunyawiyya kuma shine dausayin ladabba na addini da na duniya ba ta ladubban addini da ladubban zamantakewa wannan at-ta'addud bi adabil qur'an din shine dausayin
وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع ويستفسر ما فيها من الفوائد وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب وأنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب yace ya ta'ammulin wannan mulatafa wannan magana ne laushi da yanda Allah yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ban mamaki wannan uslubin fi su'al a cikin tambaya lima azinta law afallahu anka lima azinta law da kaddara da zamu koyi wannan uslubin da alkalai za su zauna ba aiki ko ma'ana da ba mutum biyun da zai kusuma tsakanin su da junan su har aje wajen shari'a da zamu ladabtu da wannan ladabi yace to wannan farabul arbab yace tambaya wanda yana da ikon yayi ya tambaya da kowace irin hanya almunjimi alal kulli wanda ni'imar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya bayar da المستغني عن الجميع كما وندي وداتو دغ كووا دا كومي سبحانه وتعالى يتي تو دوك ماي نيمان المسلم المجاهد نفسه الرائد بالمال الشريعه دينا تو ويستثير ما فيها من الفوائد تو راك سييا زاقلو يتفيتو دا دوك ابين دكي تشين wannan ladubban alquran na wannan yanda Allah yake mulatafa cikin magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to duk fa'idojin da ke cikin wannan sai ya dauko su sai ya sifantu shi ma ya tabi antu da su wannan uslubin na al-qadi ya uslubi ne da yake da muhimmanci kwarai maimakon kawai a karanta maka karatu a ce Allah ya ce kaza ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza ko yayi kaza ayi maka hanyar da za a yi kokari a daga ka zuwa musawan wannan uslubin a daga ka zuwa musawan wannan karatu wanda wannan shine uslubin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kullum muke fadi ko kullum za su karatu za su tabbatar da duk abin da suka karanta sai sun dauki zuwa matsayin wannan karatun kafin su ƙara karatu na gaba sai sun mai da wannan abin ya zo musu hali ya zo musu fadi'a ya zo musu sajiya sannan sai su ƙara zuwa gaba kai fata da adil ikrami kabla al-atab ya ya fara da girmamawa kafin mu'ataba wa anaka bil afwi kabla dhikri dhanbi sannan kuma yi mu'anaka wato ya unde ya fara mu'anaka shi sallallahu alaihi wasallam da afwa kafin ambatan laifi yace in ma da da laifi wato dan a san cewa babu laifi shi yasa ya ambace haka ina ganin zamu hakura haka ne Allah ya raya mu ya ba mu iko ranar asabar kuma sai mu tashi daga walaula an sabbatnaka laqad kitta sarkan ilayhim shay'an qalila zamu bar abin da ya rage na lokaci da tambaya idan na akramak Allah bismillah Allah ya samu sani Now.
Kinda muka ga kafirai su yi ta abin da suka ga dama shi ma Allah. Kace kamar sallallahu alaihi wasallam da an taba sha'anin Allah zai sa haka kuma Allah ma shi ma da an taba kafirai suna ta yi abin da suka ga dama suna ta yi magana. Bai magana amma da an taba sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kuka shi wajen nan sanin.
kace kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an taba sha'anin Allah yace kusata haka Allah subhanahu wataala da ai abu ya shafi sha'anin manzon Allah sai kaga ya girmama lamarin abin haka kwace ai haka ne misalai kam a wannan ai ba iyaka ko ka duba sayyidina Abubakar da Umar fa Allah subhanahu wataala yake gaya ma farkon suratul hujurat ko koko sayyidatuna Aisha da سيدتنا حفصة الله يكي جاء مع آيوه إن توبا إلى الله فكفى قلوبكم هكا so, لما رين أي من جرماني قرأي لكس الله سبحانه وتعالى يكي جاء وأنباوا
yake kusanto da fasikanci kusa da watan makamin annabta lokacin da yake magana bai da hadallahu mitaqa annabina lama ataitukum min kitabin wa hikmata thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ko la tu'minu annabi wa la tansurunna qala aqratum aqartum ala dhalikum isri qalu aqrana qala fashhadu faman tawalla ba'da dhalika na'am wa alaykum assalam wa rahmatullah
ma akwai bambancin azumi guda ba su ga watan sallah ba sai da suka cika azumi 30 shi kuma yana da 29 zai bi su su sallah ta idi bayan sallah ya rama ɗayan koko idan ya bi su sai idi ba zai rama ba sannan ta bi mala
ina so mutum ne ya tashi yaje wata kasa yana kammala azumi sai ya zama shi ranan azumin sa 29
na'am
su kuma suna azumi 30 sun an ga wata za a yi zai bi su yayi azumi yayi sallah tare da su ko sai take azumin sa sai sallar shi wata gari ai dole yayi sallah tare da su
na'am
zai bi su yayi sallah tare da su idan da kaman 28 to zai yi sallah tare da su amma bayan sallah zai rama
na'am na'am
an fahimta
na'am an tambaya ta biyu malam kan matsalar wannan kuɗi da ake fama da su
na
sai wasu suke amfani da wannan damar suna yin business da abin sai mutum ya je ya samu cash sai ya kai ma masu sana'ar dollar sai su ba shi akan $400 shi kuma idan ya je zai sayar da dollar nan za a ba shi ita za a saya akan $750 amma za a yi mashi transfer shin malam wannan ya halatta
mutum ne ya yi amfani da karancin dala karancin naira cash da ake fama da shi yanzu sai ya je ya nemo cash sai ya kai ma masu dala sai ya siyar $400 ya bayar aka ba shi naira $400 sai kuma shi da zai yi transfer zai siyar ta hanyar transfer sai ya siyar a $700 da wani abu $100 ya halatta da ana kin amsa wata tambaya da zai ki amsa wannan bai haramta ba ban bace ya halatta ba na ce bai haramta ba ya danganta da hanyar da ya sami kuɗin wannan amma duk ba su kai min tambaya ba ya yi tambaya dai kawai akan mutum ne yana da kuɗinsa cash sai zai sai dala sarf kenan sai ya ce shi a $400 zai sai wannan dalar shi kuma mai dalar ya yadda ya sayar a $400 ka ga wannan ciniki ne mustaqil mai zaman kansa ka gani sai kuma ya tashi zai je ya sayar da dalar sai ya sayar $700 sawa'un cash ne transfer ne wannan duk ba muhimmi bane sai shi kuma da ya tashi sayar da dalar sai ya sayar da dalar shi $700 wata kwacin wannan ba bambanci duk da wannan sarf ne wancan bai ne amma dai duk abu ɗaya ne a nan wajen kamar mutum ne misali ya zo ya sai wannan abin a nan naira 10 sai ya je wata kasuwa sai ya sai naira 1000 ba wanda ya ce haramun ne a wannan ai karar kai ka san haramun ne sai maimakon ya ba wanda ke sai da dola maimakon wanda ke sai da dola ya ba shi dalar da ya bashi $400 shi kuma sai ya bashi naira transfer $700 da hannu wannan ai karar haramun ne ko saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai fa ikhtalafatil ajnas ana ai jinsi ɗaya ne kuma bambancin ya yi yawa shi sir zai ka ce ah to ai ina ujratul amil kila a matsayin ujratul amil ne to ai bambancin shi ne idan ka zo zaka kana son naira cash kai transfer to a ka'ida naira 10,000 kai transfer din naira 10,000 to daga nan kuma sai mai naira ya ce to za ka biya ni ladan wahala na na zuwa banki da nemowa da kaza sai ka biya shi daban ina fata an fahimta to wannan shine shari'a amma ba a ce to ga transfer za a yi naira 10,000 zan maka transfer amma kai zaka bani cash naira 7,000 no ko zaka bani cash naira 8,000 a'a naira 10,000 naira 10,000 la dan wahala kuma koda 9,900 ne wannan ya danganta da yanda tsakaninku kai yarjejeniya zan maka transfer din naira 10,000 ka bani cash naira 10,000 amma zan biya ka wahalan nemo bani cash din nan da nemo shi da kai sai kace a'a ai wahalan ba da cash da nemo shi 9,999 sai kai yarda sai kai mai transfer din 9,999 ba 10,000 ya tashi naira daya ba nai tsakaninku ne kai kai yarda da cewon wahalan sa ya cancanci wannan kuɗin ina fatan ka fahimta tunda ka yarda wahalan ya cancanta to wannan tsakaninku amma yace a to shikenan zan maka transfer din 10,015 kai kuma ka bani cash 10,000 no sai yi ba dai mutum yace ai natijan a ƙarshe abu kai za a isa ma na bilalo asali da aka fara hana riba a dabino ba natijan a ƙarshe abu ɗaya bane na aljamu da janib da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da dabino yace ya kai ka sabu yace na je na sai da kwano biyu ne na dabinan da muke da shi wanda yake raje aka bani kwano ɗaya na wannan manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam yace karka kara yace ainur riba yace ka sai da nakan nan da kake da shi da kuɗi nakan nan kwano biyu kuɗin sa naira 1,000 sai da ka karbi naira 1,000 sannan ka baiwa shi mai ko da shi wadan shi zaka ƙara saya wanda ya sai naka ka bashi kuma naira 1,000 ya baka kuma mai kyau amma ba ka bashi dabinan mara kyau ya baka dabino mai kyau ba wannan bai halatta ba ina fatan mun fahimta Allah ya ƙara fahimta na'am
kamar musulmi da suke ciwo ta kare kamar su sai da kare ciwo ta kare da sayar su kashe su ciwo ta kare da sayar ya kudin yake a gunsu
ne yace
kare a sayar mu ciwo sayar
na
ya kudin yake
hukuncin musulmi ya kiwa ta kare ya sayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to amma akwai maganganu da yawa karkashin wannan matsalan ba a sai da kare haramun ne to amma akwai maganganu da yawa karkashin wannan matsalan insha Allah mun zo tafsiri da yake bane tafsirin suratul maida da amma Allah sun nuna jawarihi mukallibina idan Allah ya dace mu magana akan wannan matsalan
na'am na batun kudin nan da ake yi yanzu mutane suna yin tambaya kai sosai akwai masu tashi daga birni irin nan Abuja su shiga kasuwannin ƙauyuka ko gefe-gefen Abuja inda ake dan mu'amalan kuɗi cash su ji da dan wahala su nemo cash din su tattaro su kwana a can su wuni da sauransu to in sun tattaro su shigo da shi gari saboda karancin shi a cikin gari din su kuma su rika badawa da tafazul din
shine muka ce bai halarta ba abinda ya kamata in dai kuɗi iri ɗaya ne sinfi ɗaya ne duk da kaga mu'amalan kuɗi ba bai bane sarfu amma in dai sun fi ɗaya ne adhabu bi dhahabi riban illa ha wa ha saboda haka abin da zai yi sai ya ce to naira 100,000 zan baka naira 100,000 amma ladan wahalan nemowa na zaka bani 20,000 daban ka manta matsalan malaman malikiya a udratul amil a mai sana'anta gold in ka zo da gold kana sauri da sana zaka biya shi lada ya sana'anta maka kai kana da gold karyayye suka ce zaka iya daukan gold mai kyau a wajensa gyararre daidai gram ɗinka ka bashi adadin gram sai kuma ka biya shi daban da wani gold kuma ina fatan mun gane gold ɗinka oho ko karyayye gram 100 ne da gold sabo koko wanda aka yi ma tsari sabo mai kyau ka je zaka siya a kasuwa gram 100 shi ma a ka'ida naka bai kai darajar nashi ba in ka bada naka a mayar maka irin nashi a canza shi a sana'anta shi ko ba irin wancan zaka biya ladan sana'anta kuma zaka jira lokaci ko ba haka ba so idan kana da uzuri ne karfi da zai hana kai irin wannan jira saboda wasu dalilai uzurin da shari'a ta karba zaka bada naka ka karba sai kuma a yi lissafin ladan wahalan sana'an ta golf abin da zai caje ka sai ka biya shi kuma ƙari kaga a ƙarshe zaka ƙare ka bashi golf 110 ko da 5 ko da 20 ya baka golf 100 gram ko ba haka ba amma ladan wahala ne ina fata mun fahimta amma matsalan shine shigar da mufabala a cikin ainun nafsi zan baka naira 100 a transfer sai kuma zaka bani cash naira 80 a 80 zaka biya ni ladan aiki 20 ladan wahala na na nemo cash 20 to shikenan ka biya 80 ka biya 20 amma kada a yi cinikin 180 na
kasuwanci idan naira 10 ne ake sayar da abu to in cash ne zai zama naira 10 amma in transfer ne zai zama kamar naira 11 shi wannan ya halasta
ga abina ina sayarwa in cash zaka siya naira 10 in transfer ne naira 20 ake kaga dama ka sai kai kaga dama ka sai ko ba haka ba sai ka zaba ka sai na zabi transfer kai kaga dama inda lokacin da yace in cash ne naira 10 in transfer naira 20 sai ka ce to naji zan zabi dai sai ka tafi to bi halatta ba zan bai attorney bai ati amma tunda kafin ku rabu za ku rabu akan ɗayan biyu din za ka zabi ko cash din ko transfer din ai ba ai da bambanci da in naqdan ne kaza in ajalan ne kaza kaga asalin shi bai halatta ba amma idan qablan iftirad za a yarda akan ɗayan biyu za an tashi akan bai atani bai atani an yarda akan ɗaya ko in za ka bani cash naqdan kenan in za ka bani transfer ajalan kenan ko ba haka ba in transfer ne naira 20 in cash ne 10 sai ka ce na zabi transfer ya haramta ba idan ka zaba sannan kuka yarjejeniya illa kawai ku rabu baka zabi daya ba to ya zama bai atalifi bai atin ya zama bai halatta ba saboda ya zama akwai shubuha in an je wajen alkali ba za a san wani akan ne kuka yarjejeniya ba na
wasu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh maulana a cikin dai wannan masalar da muke ciki karin bayani yan uwa ne suke tambaya kamar yaya cinikin mota kuma zai kasance irin kakara da ake maulana tunda mutum zai kai tasa sai a ce maslan farashin ta miliyan 1 ne wanda kuma yake so ya siya miliyan 1,500 ko miliyan 2 to haka akan yi cinikin mostly na kakara sai a karbi taka sai kai kuma ka cika sauran kudin
ita mota
na'am
ba riba a cikin ta
na'am
ko ba haka ba
na'am maulana
ba riba cikin mota saboda haka ba matsala ba ta cikin al-asnafur ribawiyya na in ba a wajen wanda suke gani akwai riba har a cikin komai da komai har al-hadith ba na akrauta
Allah baki
assalamu alaikum warahmatullahi Allah ga mutum malami ina buƙatar
bana ji ko kai
okay assalamu alaikum
wa alaikum assalam
nace ni ina neman ƙarin bayani ne akan maganar gold din nan saboda kamar yanzu na fahimci yadda ake yawancin cinikin gold din shine idan mai tsoho ya kai nasa kasuwa so yakan ga wanda aka abu na dinsa ne sai mace ta zaba sai a irin wannan kakara din ba kamar za ta biya kudin yi kaza ne kudin irin ladan maida na waɗannan da za a yi zama sabu ladansa kaza ne ba a'a kawai zai zama za ta ga wanda take so ne sai ta bada nata a sai maybe a in gram din naira 2000 ne maybe so shi tsoho din sai a saye shi naira 900 ko 950 to shi wannan yaya abu ne
sai kaga nan an sai gold da naira ne sai kuma aka siyar mata da gold da naira wannan fa biyu kai fashe to saboda ai sai da aka sai gold din ta To in aka ce ma misali gram ɗinta akan naira 1,100 za a saya. Amma shi wanda za ta saya gram akan 1,010 ne kuma ce da wannan ba komai. Da naka ta bayar ta sai wancan da shi. To ya zama sayan azhabu bizahabi. Sai ya zama riban illa ha wa ha. Amma tunda da naira ta siyar da naka aka biya ta sannan ta sai wani to kaga wannan hukuncin shi daban ba wani illa ko nawa ne aka ce wanda za a siyar mata ai kayan su sai yanda suke so za su sai da shi
na'am assalamu alaikum akramakallah akwai tambaya ne na'am
shi wannan abin baya sawa a jiki
akwai tambaya ne magana okay na'am okay akwai tambaya akan maganan sefa ne
na'am
akwai wanda zaka je ka karbi sefan a transfer za a baka shi kamar akan naira 1,000 jakansu 10 din kenan a matsayin 10,000 kamar 11,500 a gurin mu sannan kuma za in ka kai kace kana neman naira za su iya baka akan naira 9,000 ko kuma 8,500 to shin kun kunyi da mutum ɗaya hakan tsakanin shi ka sayarwa transfer din wannan sefa din ko ka bashi a hannu ya baka naira ya halatta ku yaga
to za a kira sallah an kira sallah sai ka gyara sai ka ƙara maimaita tambayan ko kuma sai in amsa in na fahimta in ji kuma da gyara sai ka gyara mun sai har mu ta zuwa ga amsar
to assalamu alaikum
kira sallah din
na'am to
da na fahimce ka kana tambaya saifa ne mutum zai siya mukaddara ko saifa ko jala kawai dai kuɗi ne harka ce dai ta canji
na'am
idan a transfer ne
na'am
kuɗin darajar shi daban da in cash ne za a bayar
na'am haka ne kuɗin akwai bambanci in transfer ne da kuma in a hannu za a baka amma duk kuma sifan ɗaya ne ma'ana idan yanzu ka je kana da
na fahimta
yawwa
ai ita ce kamar tambayar da malami ya yi na naira ba bambanci
Na'am
na dala da naira.
Na'am
shi abin da yasa wannan hukuncin zai zama babu illa.
Na'am
ita shari'a tana kallon yarjejeniyar mai saye da mai sayarwa. Ka zo da saifa. Amma ka zo da naira zaka sai saifa amma transfer zaka yi na naira.
Sai
kuka yarjejeniya ka yadda ya yadda akan wani kuɗi. Shari'a ta yadda. Koko da ka zo da shi da cash sai ka yadda ya yadda amma da in kuka zo sai ya ce maka to in transfer ne kaza in cash ne kaza sai ka ce to shikenan da Allah ka bani zuwa gobe zan aiko kawai gobe sai kai mashi transfer
na'am
ka kula
na'am
kawai gobe sai kai mashi transfer sai ka zo ka ce ba ni kuɗin nan nayo maka transfer bai yi ba
na'am
bai yi ba
na'am
ka fahimta
na'am
dan menene dan ba ku rabu a kan guda ɗaya cikin biyun ba. Amma da ka zaɓa, ai yanzu kuna tsaye kan wata mu'amala ce guda. Ko? Ka ce ɗauka shi kenan zan maka transfer za ka aiko mu. Tun da ka ce zan transfer, to yanzu mu'amala za ku yi a kan wannan mu'amalar ta transfer. An fahimta. koko to shikenan ina zuwa gida zan aiko yaro da naira sai ya karbi sai fadin
na'am
fatan dai ita ba jinkiri a ciki sai dai hannu da hannu ko
na'am na'am
to zan aiko yaro da naira sai ya karbi sai fadin
na'am
to kaga ka zadu mu'amala daya
na'am
to in ka je gida sai kai mishi transfer to bai yi ba
Allah na'am
an gane
na'am
to ba illa bane ya bambanta farashi
na'am
illa shine ba a yarjejeniya akan ɗayan biyu ba
na'am
an gane
na'am
alhamdulillah
to alhamdulillah
tambayar dai kaman na wancan biyara da dala
na'am na'am akram kala akwai tambaya daya
na'am
akwai kamar mace ce tana da ramukan azumi na wannan shekaran an biyo ta kamar guda biyu uku bata biya ba wani ramadan din yazo sannan kuma ta ƙara losing irin wannan din to har tayi na shekara uku ana binta biyu uku hudu har ta je na shekara uku to ita ke ganin to wanne ya abin na ta yake ne ga kuma ramadan yana ƙara zuwa
sai ta sauyi ta rama waɗannan jibbiyun
na'am
ta ciyar
na'am
da rama wa
eh
ciyar da wato a wajen kowane rana daya
na'am
azumi daya za ta ciyar da mutum daya
na'am
da kayayyaki kaman provision so idan ka je in ka sai kayayyaki sai a maka bill sai a baka sannan kuma POS din su ne amma sai su kara maka charges kuma a ciki akwai wasu kuma ba sa charges amma POS din su ne na shagon ne suka register da shi amma sai su kara maka wani percentage sai wannan charges ne na POS kuma kayan su ka saya
wallahi din rashin kyautawa ne amma dai ka kaya da kaya ne to in haka ne su ƙara kuɗin kawai cikin kayan mana in naira 10,000 ne maimakon su ce maka 10,000 ne kuma su caje ka kuɗin POS to ce naira 10,500 ne mana ba na su bane in ka so ka saya ba shikenan ba mu'amala ta zama babu iskali ba su kyauta ba zan iya saurin cewa haramun ne ko ba haramun ba sai na yi ta'ammulin matsalar da kyau amma dai gaskiya akwai istiglal an san istiglal ko exploitation Allah ya kare. Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ni akan magana da aka ne na dollar da saifa da yan magana. Ni a fahimta ta cewa ai condition ne ya warrantin kawo wannan option din a yanzu. Da babu wannan option din. Wannan condition na cashless shine ya warrantin din wannan option din.
Haka ne. Dama haka ne. Dama haka ne ba mun shiga zuwa cewa me ya kawo bane ko lalura ne ko kaza ba mun shiga cikin istiglal cewa an yi istiglalin mutane ko ba a kyauta musu ba kawai muna magana ne akan halaccin shi a shari'a ko halacci ko rashin halacci shi kuma shin wanda yayi wannan mu'amalar ya kyauta ko bai kyauta ba kaza wannan kuma mas'ala ne daban wato shi kuma mas'ala ce akhlaqiyya moral issue an fahimta cewa an kyauta ba a kyauta ba wannan matsala ce daban ba ta da alaka da ainihin shari'a kamar yanzu misali ne mutum wannan ruwan ana sai da shi naira 100 sai a lura kuna tashin jirgin kasa ko airport a jirage sun makara ruwa yayi karanci an san in kun fita da kyar ku samu sai mai ruwa zai ce kai ruwan shi ya koma 2,000 wanda zai siya ya siya wanda ba zai siya ba kar ya siya ai bai kyauta ba moral amma shari'a ba ta hana shi ba ina fata an fahimta so wannan mas'ala ce akhlaqiyya bai kyauta ba yayi istiglalin al'umma amma dama duk in kaga abu yana irin wannan tsadan ai karanci ce ka wannan sanannen abu ne iktisadiyya inda akwai da ba za a sami wannan matsalan ba asali duk dalar ba da ake magana farashin ta shi kanshi mai sayarwa 700 din ai ba farashin ta bane ga da ita isasshe da ba za a saida ta haka ba ko to mas'ala ce akhlaqiyya mu ko muna magana akan shin a shari'a ya halatta ko bai halatta ba da wannan ruwan na naira 100 da ya dauka ya je sai 500 saboda ya lura duk masu siyarwa shaguna shaguna ya kare ko mutane na bukata sai ya amfani da wannan bukatar na mutane sai ya ce shin cinikin ta kullu a shari'ance ka san an ce fa yayi fa ko bai ba abinda ake nufi wannan cinikin ta kullu ko bata kullu ba shari'a ta yarda da wannan cinikin ko bata yarda da ita ba shine ba abin da ake magana da hukunci amma an kyauta ko ba a kyauta ba wannan kuma matsala daban ne Ina fatan an gane. Allah ya ƙara ganar da mu. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmi. Subhanallah.